Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Siti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin sadaran Laraba 18 ga watan Nuwamba. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa yayin da kwamitocin binciken tarzomar NSAS da wasu gwamnonin Najeriya suka kafa ke ci gaba da sauraron bahasi daga jama'a, masu kula da al'amura suna tsokaci akan cancanta ko rashin cancantar kafa kwamitocin. Sannan za ku ji rahoto kan taron tattauna harkokin man fetur na mambobin kungiyar APO ta kasashen Afirka da aka fara jiya Talata a Niger. Muna kuma tafe da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai bari Maryam ta fara mana da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kasar Habasha ta yi hasashen cewa nan ba da dadewa ba za ta samu nasara kan dakarun TPLF na yankin Tigray dake arewacin kasar, yayin da dakarun TPLF ke cewa sun samu nasarori ta bangarorin soja a yakin da aka kwashe makonni biyu ana yi, wanda ke kara yin barazana ga zaman lafiyar yankin na gabashin Afirka. Babban hafsan sojan Habasha Berhanu Jula ya ce dakarun kasar na kusantar Mekele babban birnin Tigray kuma suna samun nasara ta kowane bangare. Amma shugaban Tigray Debretsion Gebremichael ya ce dakarun suna samun nasara sosai a kowane bangare akan dakarun da suka kai musu hari. Yakin yayi sanadiyar kisan daruruwan mutane, ya kuma tilastawa kusan mutane 30,000 yin gudun hijira zuwa makwabciyar kasar Sudan. Yakin na kuma zaman wani gwaji ga Prime Minister Abiy Ahmed dan shekara 44, shugaba mafi karancin shekaru a nahiyar Afirka, wajen tabbatar da haɗin kai a tsakanin bangarorin kabilan kasar. An soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin a jiya Talata, yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka. Mai magana da yawun gwamnatin birnin Beau Chidwell ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bukukuwan da aka shirya yi ranar 16 ga watan Fabrairu na shekara mai zuwa ta 2021 ba za a yi su ba saboda matakan takaita taron jama'a a waje. Bai kamata wani ya yi mamakin matakin ba, a cewar Tidwell. An dade da sanya waɗannan matakan. A jihar California, hukumomin birnin Los Angeles sun ba wuraren saida abinci da wuraren shan barasa da ke aiki a waje umarnin takaita yawan masu zuwa wuraren da kashi 50 cikin 100, kuma karfe 10 na dare na yi su rufe shagunansu. Sauran shagunan da ke saida abubuwa marasa muhimmanci sosai za su yi aiki amma da kashi 20 cikin 100, yayin da wuraren sana'o'i kamar wurin gyaran gashi na mata za su yi aiki ga waɗanda suka sanar da su kadai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama kan wasu wuraren Siriya da Iran a cikin Siriyar a matsayin mai da martani akan ajiye ababen fashewa a baki iyakar kasar da ke yankin tsaunin Golan, a cewar Isra'ila. Kafar yaɗa labaran gwamnatin Siriya ta sana ta ambaci wata majiyar soja na cewa farmakin ta sama ya yi sanadiyar kisan sojoji uku tare da jikata wani, ta kuma kira hare-haren tsokana daga Isra'ila. A wata sanarwa da Isra'ila ta fadda, ta zargi wata tawagar sojojin Siriya a ƙarƙashin jagorancin dakarun Iran da girke ababen fashewa. Ta ce harin na ramuwar gayya ya auna rumbunan ajiya da harabar sansanonin soja da kuma makaman kariyar Siriya ne. A shirye muke mu mai da martani akan duk wani kutse a Siriya, a cewar sanarwar sojojin. Iran kasar hulɗar shugaban Siriya Bashar al-Assad ce kuma ta tura sojoji masu ba da shawara da mayakan kawance don su taimakawa dakarun Siriya a lokacin yakin basasar kasar. Tabarbarewar harkokin tsaro shine kan gaba a jerin batutuwan da ke damun kasar Burkina Faso, inda masu kada kuri'a za su nufi rumfunan zabe ranar Lahadi mai zuwa don zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokokin kasar. Tashin hankalin mayaka masu tsananin kishin addinin Islama da rikice-rikicen kabilanci sun addabi kasar da ke yammacin Afirka mai yawan jama'a kusan miliyan 21, sun kuma sa mutane sama da miliyan 1 ƙauracewa matsugunansu, kuma akalla 'yan kasar 1,000 600 aka kashi tun daga shekarar 2015 cikin waɗanda suka mutu har da akalla sojojin kasar 14 da aka kashe a lokacin da wasu da ake zaton mayakan ne suka yi wa wani ayarin sojoji kwantan kauna a ranar 11 ga watan nan na Nuwamba a lardin Woodland dake arewacin kasar a kusa da iyakar Mali da Niger abinda kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito ministan yada labaran gwamnatin kasar ya faɗa kenan cikin yan Burkina Faso da suka kaura cewa matsugunnin su mutane fiye da 1400 ba za su iya kada kura'a ba saboda takardun zaben su sun bace ko kuma ba su iya yin register ba
a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To kamar yadda aka ji a farkon shirin yayin da kwamitocin binciken tarzomar NSAS da wasu gwamnonin Najeriya suka kafa ke ci gaba da sauraron bahasi daga jama'a masu kula da al'amura suna tsokaci akan cancanta ko rashin cancantar kafa kwamitocin da kuma hasashe akan tasirin rahotannin da za su mika wa gwamnati daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuriya hada mana
Jihohin Lagos, Rivers, Kaduna, Plateau, Adamawa, Bauchi da kuma jihar Edo na daga cikin waɗanda suka kafa kwamitocin binciken domin bibiyar zarge-zargen da masu zanga-zangar NSAS suka yi akan jami'an 'yan sandan na SAS da kuma tarzoman lalata dukiyar gwamnati da ta ɗaiɗaikun mutane a wasu cikin jihohin Najeriya. Babban makasudin kafa kwamitin dai bai wuce ƙoƙarin mahukuntan Najeriya ba na tabbatar da adalci game da wannan batu. Sai dai masu nazari akan lamuran yau da kullum sun zo da wani hanzari dangane da wannan batu. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa malami ne a tsangayar nazarin ilimin gudanar da mulki ta Jami'ar Bayar Kano.
In aka ce lallai sai an ci gaba da kwankwasar cewar ƴan sanda suna azautarwa. ƴan sanda suna azautarwa ba tare da ana magana su suke azautarwa ba. Wani irin laifi suke yi? To za a wayi gari an hana su yin aiki kuma waɗannan da suka hana mutane zama lafiya. To za a shiga uku da su. Abu na biyu idan aka ce ƴan sanda sun yi ba daidai ba kuma an yi bincike kuma har an tabbatar da laifin amma ba a dauki wani matakin gyara ba akai to laifin waye wannan kuma shi ma na ƴan sanda ne laifin hukumomi gwamnati kuma yanzu an ce kotu ta ce ƴan sanda su biya wani tara kaza an ki biyan sa dan gwamnati ba za ta tsawatarwa da ƴan sandan ba kuma shikenan sai a kafa kwamiti a bincike ƴan sanda akan sun ki biyan tara da kotu ta yanke musu saboda haka in aka kibin umarnin kotu anan gwamnati za a kama da laifi
fadar shugaban Najeriya ce da ta baiwa gwamnonin umarnin kafa kwamitocin sauraron bahasin akan korafin ayyukan jami'an 'yan sandan na SARS amma Alhaji Abdulkarim Dayyabo kwamandan rundunar gwagwarmayar mayar wanzar da adalci a Najeriya na cewa
Buhari shi ya kamata ya naɗa kwamiti mai ƙarfin shari'a shigan irin na lokacin da ya naɗa a lokacin da ya karɓi mulki a hannun shagari ya ba shi ƙarfi ninkin binkin da ya fi na wancan duk wani zai kafa wani kwamiti bayan shugaban ƙasa mai cikakken iko ne ba wai don shi baya buƙatar na kowace jiha ba amma kowace jiha in za ta yi kamar yadda muka yi na layewa da commission of inquiry into process allocation and land administration a Kano kamar yadda sardunan yi na arewa duk ba za a ce ba laifi ba ne da ta gada muka yi bincike a Kano hatta malam Aminu Kano da ya asusa DR mun aka yi gwamnati gwamnatin da aka ba shi ba shi ya yi ba sai da ya damu da ita shi in kana so ka kada rika iya bishiya to ba da kanka za ka rika sa ita ba in kasa ne ne shi nan kasa ne shi nan kasa ne shi nan da an yi ruwan sama sai ya doho in ka so ka da ita daga sai wata zaka tumbo su can karkashin kasa in ka da ita ka fasara ka sassara ta guntu guntu ka shanya su da bushe sai ka kore su zama toka to shine ka gama da hasala
to sai dai Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce babu bukatar sabon committee walau a matakin jiha ko kuma tarayya
kamar da bankwalo kawai ake in gaskiya ake so maimakon su dauki su zauna a yi wani committee wai da zai ji sabon koke-koke gwandama a yi committee da zai bincika duk rahotannin da aka yi a baya kuma gwamnati ta dauki matakan gyara nan take a gani ya fi sauki kuma hanyoyin shigar da kara ku ga sanin su da yawa ba sai kai kwamiti ba ko yau din yan sanda suka yi abin da ba daidai ba ga hanyoyin shigar da kara nan kaje ka shiga kotu kaje kotu ka shigar da kara kuma a tabbatar cewa an yi hukunci in za a tabbatar an yi hukunci baka bukatar wasu kwamitoci saboda da yawa kwamitocin nan ana kafa su ne dan a kauda hankalin mutane daga wani batu su dauka an damu shikenan kafin ga kwamiti ya gama aiki ai nazarin ku sun huce in suka huce magana ta huce
kila irin wannan nazari ne ya sanya har yanzu wasu daga cikin gwamnonin Najeriya ba su damu da kafa kwamitin binciken na NSAS ba musamman la'akari da cewa jami'an na rundunar SAS sun taka rawar gani a jihohi irin su Borno Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma za mu leka Niger kwararru daga kasashen Afrika mambobin kungiyar APO ta masu arzikin man fetur sun fara gudanar da taro a jiya talata a birnin Yamai na jamhuriyar Niger da nufin tattauna wasu muhimman batutuwa da suka shafi kasuwancin man fetur wakilin muryar Amurka a Yamai Suleimomin Barma ya aika mana da karin bayani
bitar ayyukan da kungiyar APO ta gudanar akan maganar kare muradin kasashen Afrika masu arzikin man fetur da batun kaddamar da sabbin dokokin wannan kungiya na daga cikin muhimman batutuwan da kwararru za su tattauna akan su a yayin wannan taro dake matsayin na share fagen zaman majalisar ministocin man fetur da za a yi a nan Yamai a ranar 19 ga watan Nuwambar 2020 Musa Suleiman shine wakilin Niger a kungiyar ta APO
tsawon shekara me ake ciki ina aka dosa shekara mai zuwa wannan aiki shine ya kawo mu ita kungiyar tana da nata siege tibia a Brazzaville sai aka zo aka yi zama na wucin gadi kusan shekara biyu a Abuja Nigeria to an yi ɗan kwanaki da kuma cibiyar nan ta koma Brazzaville wannan abu ne mai mahimmanci gare mu kwarai kungiya ce tsohuwa amma yanzu an ba ta sabon salo da sabon ƙarfi
a shekarar 1987 ne kasashen Algeria da Angola da Benin da Cameroon da Congo da Gabon da Libya da Nigeria suka kafa kungiyar kasashen Afirka masu arzikin man fetur bayan shafa shekaru 7 na tuntubar juna kungiyar wacce ta canza suna daga OPEC zuwa APO ta ƙara samun shigowar wasu kasashe sama da 10 a shekarar 2017 saboda lura da kyawawan sakamakon da ta samar wajen kare haƙƙin nahiyar Afirka a fannin man fetur
sanda kasashen mu suna da arziki a cikin kasa amma ba su da wata manufa daga kasashen waje turawa ne bine ne su ne suke zawwa sai haƙo mai sai kaza kaza in aka kare ƙarshe mutanen mu nan ba a gane komai sai shugabannin kasashen ka ce to ya kamata wannan abu a sabu a canza to shine shekara 1987 a Lagos suka taru suka kirkiro wannan kungiya mu samu kare yancin kanmu kasuwancin da ake na man fetur mu ma mu samu babban kaso a ciki
Director Office Minister man fetur na Jamhuriyar Niger Muhammadu Abara dake jawabi a madadin minister na man fetur ya bayyana cewa wannan zama na da muhimmanci kasancewar sa wata dama ta nazarin rahoton ayyukan sakatariyar wannan kungiya
Vos assises de séjour constituent une étape importante d'examen des rapports de fin d'exercice du secrétariat de l'APO
Bayan tantaunawa ta tsawon kwanaki biyu kwararrun na kungiyar kasashen APO za su gabatar da shawarwarin karshen taro ga Jalisar ministocin man fetur da ke shirin zama a ranar Alhamis 19 ga watan Nuwamba a nan Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma, masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar tambuwar da rahoto na musamman akan dalilan ƙaurar ɗaruruwan matasa daga arewaci zuwa kudancin Najeriya.
Sannu a hankali ɗaruruwan matasa na ƙaura daga arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar don neman nasawa ga bakin salati ko bakin yin magana wannan dai yana da nasaba da rashin aikin yi da ɗimbin matasa ke fama da shi a Najeriya wanda ya jawo da yawa daga cikin matasan shiga aikata laifuffuka wasu ma matasan kuma sun gwammace ma yin aikin ƙarfi don kaucewa aikata laifuffuka kamar yadda wasu matasa suka bayyana a tattaunawar da mun kai kai da su a Ibadan.
Sunana Abubakar Sadiku. Aiki na aiki amalanke ne na a garin Ibadan.
To yaya wannan aiki na amalanke ke tafiya a nan Ibadan?
To gaskiya a yadda wannan aikin namu yake tafiya a nan gaskiya ba laifi alhamdulillah muna samu daidai gurgudu.
Kuma ana samun na biyan bukata a ciki?
Gaskiya muna samun daidai biyan bukata kuma mafi akasari ba laifi duk wanda yake wannan aikin yana biyan bukatun shi. Wannan aikin namu na amalanke duk midalin aure yana mishi. Wannan aikin namu na amalanke duk midalura aifa yana mishi. Wannan aikin namu na amalanke duk wata lura ta alkhairi wannan mutum ya zo da shi a cikin wannan gidan aikin namu na amalanke na reverence in Allah ya soya da inda hayyari gaskiya yana ne ya biya mishi bukata daidai gurgudu.
Me yasa ka zabe yin wannan aiki na amalanke?
Ba zaben shi ne ba, haka ne Allah ya hukunta a gare ni saboda dukkan wani talaka yana bukatar ubangiji Allah ya hori mishi hanya mafi alkhairi ta neman abinci ta hanya ta halal ba wai ya zamana a ce ba ya nemi wata hanya wanda za ta gurbatar da rayuwar shi har ya zamana a ce ya samu matsala har zuwa ga ubangiji shi.
Kai aure?
Eh gaskiya na yi aure.
A cikin wannan aiki na aikin amalanke kai aure?
Cikin wannan aikin na amalanke na yi aure ba, amma dai gaskiya na yi aifuwa zuwa ɗaya biyu kuma a cikin wannan gidan aikin na amalanke kuma a cikin wannan gidan aikin na amalanke na samu kuɗi na yi da lura ta komai da komai.
Sunana Abdullahi ne kan kamar mai aiki na yana zanna a cikin kasuwan akin yale kara ta Ibadan. Ina tura truck wato amalanke wanda ɗan gajeye shanu suka zo aka sa muka ɗauka mu sa ciki wanda ma sai da bala kwa sa kuma za mu iya fitar da su zuwa waje su dora a mota su je salota su yanka.
Ana samun aiki da yawa?
Alhamdulillah.
Kamar ayi ne kana ɗauka sa ne nawa?
Kamar wani in ta kama za ka iya ɗaukan goma, za ka iya ɗaukan 15, za ka iya ɗaukan 8, bakin limit da Allah ya ci da kai za ka iya samu.
Kamar kana iya aikin nawa a yini na kuɗi?
A wani zan iya aiki na kuɗi kimanin na 2,500 ko na 3,000.
Wannan aikin na tura amalanke yana da matsaloli?
Eh yana da matsaloli.
To menene matsalolinsa?
Matsalolin shi ne a yayin da mai dukiya ya ce ka ɗauki sanuwa, idan ka ɗauke ta dama ka san shanin ambulance zai ba wani lafiya ne da su ba. To wani lokacin kafin ka kawo cikin kasuwa kuma ka san rai yana halin Allah ko ba gaskiya ba sai kasance kuma kafin ka sauke sanuwa za ta iya ɗauke wuta kamar za ta mutu haka nan. To haka ne mu a yanka a wannan lokacin kuma za ka kama mu muke kokarin cewa mu muke son a yanka wannan abin sakamakon muna tare da masu saya. To kuma amma haka za ka yi bincike akan haka din mu ma muna da haƙƙi akan dukiya saboda an ka ɗauko ta in ka bari ta mutu ka kame mai shi magunta. Ya zama wajibi ka tsaya ka kula da dukiyar jama'a domin a nan kake samu.
Ba ku sanar da mai abu kafin ku yanke?
Gaskiya ba mu yankewa ba mu sanar da mai abu ba. Sakamakon wani lokacin yaran kamfani sukan biyo mu su biyo bayan mu har kamfani. To in wani matsalolin suka kasance yaran kamfani muke sauri mu kira kafin a yanka. In ta kai ga yankawa kuma shi zai yanka. Saboda mu muka yanka ana samun matsaloli. Masu dukiya suna cewa mu muke yanka masa canu.
Sunana Musa. Eh sana'a amalanke nake.
Shekara nawa kana wannan sana'a ta amalanke?
Eh to tun 2002.
2002 kake wannan aiki? To wannan aiki me zaka ce yayi ma?
Alhamdulillah mu dai game da wannan aiki sai dai fatan alkhairi da kuma Allah ya sa mu dace.
Kai kanka ka gamsu da yadda wannan aiki ke tafiya?
Kwaran gaske na gamsu insha Allah.
Bayan nan Ibadan ta akin yale ka taba yin wannan aiki na amalanke?
A'a anan na fara shi.
Kamar shekara nawa kana wannan aiki?
Shekara da kai 17 haka zuwa 18.
Kuma baka taba zuwa wata jiha a Najeriya kai wannan aiki ba?
A'a ban taba ba in ba Ibadan bane.
Me yasa?
Saboda in biya maka yana bukata.
Wasu jihohin Najeriya kamar irin nan kudu maso yamma kamar irin jihohin Ogun, Ondo, Osun, Ekiti babu irin wannan aiki na amalanke?
A ko ina babu inda babu irin wannan aikin namu. Ko ina akwai shi. In dai ana sauke sanuwa bakka suwa dole ne sanuwa ta zo a mota a kwance. Kuma za ta iya zuwa ko da a tsaye ya kasance akwai turare da za ta kwanta wanda dole hidi amalanke zai raba ta da mai ita.
Kana da wani sako ga matasa?
Sako ga matasa mu hidi mu ce to matasa kowa duk wanda Allah ya sa ya tashi lafiya to ya fito ya nemi abin da zai kare maka shi ta kai shi. Ya shiga cikin wata hanya wanda ba ta hi ba. Akwai zata da sauran sukin nafasa haka kada mutum ya tsinci kanshi a ciki ba mu fata ubangiji Allah ya takaita mana.
Sunana Dan Sabo Alkaliji ina tura ruwa nan kar Ibadan.
Me yasa ka shiga wannan aiki na tura ruwa?
Saboda in nemi abin da zan kare maka na wulakanci. Saboda babu dadi lalura ta tashi gare ka kaji gurin wani ka tsugunna sai ka gama bashi labarin rayuwarka ce nuna ma babu kuɗi. Kaga ka bayyana mai sirrin ka kuma gurin ka bai cika ba. Amma in ka zo ka nemi naka ka dogara da abin da ka nema Allah ya hore ma. Dan shi abu wanda Allah ke rabawa na ya ba kowa bai san da arzikin sa yake ba. Sai ta inda nema ya samu.
Dabaro nake turon ruwa ko kai?
Dabaro nake zuwa rijiya in zira guga in debo in kuma aiki yayi yawa sai in shiga rijiya kawai in nota in kwalo in ci ko in yo kara.
Akwai sai rijiya kasa ce wanda ba ta da zurfi?
Eh akwai rijiya kasa wanda ba ta da zurfi wanda muke shiga da kafafun mu.
Wannan aiki kana cin mu gurin ka gare shi?
Gaskiya wannan aikin sai in ce alhamdulillah din da ni dai ban da sana'a da ta kai min shi kuma bakin gurgudo duk iyayen da Allah ka ruha ma ba asiri wala asiri na ruhu alhamdulillah.
Kada ne kana wannan aiki na turan ruwa
kai takamaimai daidai ina turan ruwa na baro ina ganin banawan ga aiki shi annabi garan kamar shekara bai ina aikin ruwa ba
ka taba zuwa wata jiha kai wannan aiki
a'a ban taba yin wannan sana'a ba sai nan gurin
saboda me
saboda nan na taho kuma Allah ya kaddara na tsaya nan nan dai ni ga muhimmanci da in tsaya dan da nan ni ga yan garin mu suna tsayi suna nema kuma bakin gurgudu duk wanda ya zo yana towa yana nema alhamdulillah
kabiru allah kai ma sana'ar ruwa kake insha Allah sana'ar ruwa nake bane sana'ar ta himi sana'ar ruwa gaskiya don saboda dai ita nake zuwa in nemi abin nici in haɗin sai da wani kanta ka taba yin wannan sana'ar ruwa dama kika in bana ma ban taba yin ta ba ko arewacin Najeriya ko arewacin ko da ma taba yin ta gaskiya baki nan ne nake zuwa in nemi abin nici ni da wasu abun abokan arziki har su samu gaskiya to me yasa ka tsunduma cikin wannan sana'a ta turin ruwa saboda abun da san annuma gare ta nan ita ne ni ga ta yi min sana'a mai sauki wanda ne san samun kuɗi ga jin jura ta gaskiya kyan na shiga sana'a ko in domin dogar da kaina kana ganin wanda baya sana'a yana iya fada cikin wani ɗayan aiki gaskiya wai yana yana wani mummuna aikin ba ma sai sata ko fushi ko kuma rashin gaskiya haka in baka sana'a komai da ka ana kashin kuɗi ka san ba san dai mar shiga gaskiya kake ni ne zurmu to ko ganin ina ga sana'a bi da halin yin dauka wata dauka inda ya san dai ga ganin sana'a ta Siraju Muhammadu dan dare ka dade kana wannan sana'a ta ruwa
gaskiya na jima ina yi wannan sana'a
to kamar shekara nawa kana wannan sana'a
sai ina tunanin ina iya kai kimanin shekara 8 haka ina yin ta
anan birnin Ibadan
gaskiya nan ba
ka taba zuwa wani gari ko wata jiha
to gaskiya sai rera haka arewa cikin arewa gaskiya na yi ta
okay a arewa ka taba yi
eh na taba yin ta
to amma anan bancin Ibadan kamar irin Akure da Ondo da Ogun ka taba zuwa kai sana'ar ruwa
gaskiya ban taba ba
to nan an fi sani kine yasa baka fita ka je wata jiha ba cikin jihohin Kudu maso yamma
eh saboda kaga nan akasari muna kamar jirga-jirga ba shanu ruwa haka cikin kara shike sa muku sai muka duba muka ga cewa to ai tsayin mu nan don da ko can muka je liman ne za mu yi kuma nan muna samu kuma kin yan hali gurgurun muna samu shine sai mu tsayin mu anan
ayi ne kana sai da baro nawa na ruwa
kaga ta kai dan ma yan lokacin zafi ne kana iya baro 10 hakan ga 15 16 wata ran kuma tana dan ma kai 3 zuwa 5 dai haka ne ba da bata dan ma
kamar nawa ake sai da baro guda
to ya danganta ga mai bukata muna iya sai da kusan 300 amma mun ka zo kana iya bukata haka muna iya sai da ma 400 kaga duk ba da mu sai da masu kusan mu dai ka'ida da muke sai da musu 300
wannan sana'a ta ruwa kana da wata matsala gare ka
gaskiya ni ba ta da matsala saboda ni na dauke ta matsayin kasuwanci saboda kasuwanci ni wanda ba za ka je wajen wani maula haka ba ko kuma bara saboda in ka zo wajen wani ya taimaka maka kaga shi na iya maka kallon kamar haka ko rago haka ne kamar maula kan gaci hakan ga to mu kuma na amfani da hakan ne sai mu hake ta matsayin kasuwanci saboda mu kare maka mu irin haka walakanci sannan kuma kaga in muna yinta abin wani ba zai taba ba mu shawa ba har ya kai ga hagen sa ji mu taba abin wani ba misali kaga in mun ka taba abin wani kaga yana ɗaya daga cikin abin da ke sa a mana walakanci a mana kallon barayi haka
Muhammadu Birkira
me ya sana ka
ciyawa
ka dade kana ciyawa
gaskiya ina ciyawa
kaman wani lokaci ka doka kana ciyawa
tun shekara hudu a biyu ana yanka ciyawa nan Burga muka tafi muka dawo kara kuma muna aikin gonakin Yarbawa amma in muka je wurin aiki muna dibe yanayin gonakin aikin su muna gaggara musu aikin su ba mu da mu taba musu gonakin amma akwai wuraren da suke hanawa akwai wurin da ba su hanawa
to ina kuke samun wannan ciyawa
gaskiya daji muke samu ta cikin gonakin ne haka kamar inda ake noma da inda wurare suke inda ba a noma ba koko in rani yayi muna zuwa kuma cikin rahi inda da ruwa haka muna yankar ta haka kuma inda rahi rahi haka
to ta kuke debo ta
eh gaskiya ce ta muke debo ta ba ta mamu kuma
ce irin kalciya kuke yanko a daji
ko ga zama muna yanko kausa kausa muna yanko kasuwa kuma in rani muna yanko yak kuma irin wata nan cikin ruwa haka mai taushin nan
wace kalciya wata hi daraja a cikin wadanda ka faɗi
to gaskiya wata hi daraja ba kuma kausa kausa da ga zama kuma in rani duk saboda babu ita dole a koma abin da babu ai in wanda ke abin aka gani
ya kuke sai da kan ciyawa halin yanzu
to a halin yanzu kan ciyawa bai da kaida muna sisuwa da ruwa muna sisuwa da ruwa kuma musul muna sisuwa da ruwa hudu ana sisuwa da ruwa biyar
yanzu ai ni kana kai nawa
to ai ni akwai mai kai bakwai akwai mai kai takwas akwai mai kai biyar akwai mai goma akwai mai insha biyar
to bashi kuke sisuwa ko kudi hannu
to gaskiya wani ji muna bada kudin hannu kuma wani muna bada sai ai ta ciki kara a ba mu kudin mu da mai mu je mu karba
sunan na Faruku Muhammad Wanza to ina sana'a ciyawa kuma ina sana'a wanzanci lalle sana'a ciyawa sana'a ce mai inganci mu zuwa gare mu saboda tana muna kariya ga wasu abafi gare mu muna bukatu mu taimaka mu kanmu mu taimaka mu yan uwan mu kuma bisa ga wannan sana'a alhali insha Allah mun nadi da lokaci bakin gurgudu ina yin ta
ba ku samu wata tsangwama ko matsala game da wannan sana'a ta ciyawa
muna dan samu saboda wani gonaki kana zuwa ka iske wasu sun yi abin da ba daidai ba sai ya zama tokate ka hawo sawun su in ka hawo sawun su in ka je ka ga wurin Yarbawan suna dan takura mana amma kuma idan sun ka dubi cewa lalle hakika ba mu bane mun ka ba su hakuri kuma za a wuce wannan wuri insha Allah
wani sashe na Ibadan kake samu wannan ciyawa
to a sashen Ibadan wurare wurare ina zuwa Oyo ina zuwa cikin garin Ibadan irin su Sabo dai har zuwa hanyar Abeokuta zuwa hanyar Lagos duk ina zuwa wurin Yanko mota duk da inda kan kaciya nan ba inda ban zuwa in yanko dai in zo in nemi abin da nace kuma in kare biyan in biyan bukata ka
to me zaka ce a game da wannan ciyawa tana biyan ma bukata ko yaya
bakin gurguru sai in ce alhamdulillah saboda a cikin ta nayi aure cikin da nayi aisha aibe kuma nayi biyan bukata kuma ina taimaka ma kaina ina taimaka ma addini na akanta
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla an gashe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
san sakiyar kuma sai a santi kotoko wanda dan asalin kasar Brazil ne Fabio ma ya so ma atisayi da abokan wasan sa a ranar Laraba bayan yayi ranga din gane yadda rena yanki yake ko da yake bai buga wani wasa mai muhimmanci ba sama da watanni biyar kenan gama bai nuna cewar ya samu wani koma baya ba ya gamsar da abokan wasan sa da kuma masana fasahar wasa wadda coach Maxwell Konadu ke jagora gama dai ana sa ran za a ambaci sunanta cikin wadanda za su taka wa kotoko leda a ƙarshen mako a Ghana Premier League yayin da za su kara da Brighton Chelsea a Golden City Park Accra Hearts of Oak za ta yi wasan ta na farko a campaign din Ghana Premier League za ta kuwa kara ne da Ashanti Gold SC a ranar 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 yayin da aka shiga mako na biyu na wasannin kasar kamar yadda hukumar kwallon kafar kasar ta nuna an dai dakatar da Accra Hearts of Oak da gabatar da wasan farko ne yayin da za ta kara da Edwana Stars a ranar Asabar 14 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 yayin da aka bada rahoton yaduwar cutar coronavirus sai dai an kuma dai nuna cewar kimanin ɗan wasa guda 30 ne na clubin suka kamu da cutar abinda ya matsanta wa masu shirye wasanni su dakatar da wasan domin kariya ga ɗan wasa da kuma jami'an wasan kwallon kafa mai koyar da Black Stars wasa can Sakuno ya faɗa cewar shi a ganin sa Black Stars din yi kokari a wasan ta na biyu da kasar Sudan a Umdurman kamar yadda Akuno ya ce kugiyarsa ta fuskanci Falcons din Jadia na karo na biyu cikin kwanaki biyar a watan nan a wasan farko da aka yi a Cape Coast Black Stars sai nasara da ci biyu da nema godiya ya tabbatar ga Captain Andre Ayu wanda ya lallasa duk kwallayen guda biyu a wasa na biyu a Umdurman ranar Talata Sudan ta ba Black Stars mamaki da ci daya mai ban haushi da dai Black Stars ta yi nasara ko kuma dai ta yi baran-baran da ainihin Sudan a wasa na biyu da za ta samu saukin shiga gasan na cin kofin Africa wadda aka dakatar da shi har shekara ta 2022 kungiyar Al Ahli Jidda wacce jigo ne a tsanin wasannin kwallon kafar Saudi Arabia ta gabatar da yin bayar da dollar Amurka miliyan 50 domin sayen Andre Dede Ayu daga Swansea City da ke takali da English Championship da wannan labari na Dede Ayu muka iso karshen labarin wasannin na yau Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai kasar Habasha ta yi hasashen cewa nan ba da dadewa ba za ta samu nasara kan dakarun TPLF na yankin Tigray da ke arewacin kasar yayin da dakarun na TPLF ke cewa sun samu nasarori ta bangarorin soja a yakin da aka kwashe makonni biyu ana yi wanda ke kara yin barazana ga zaman lafiyar yankin na gabashin Africa an soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin a jiya Talata yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama kan wasu wuraren Syria da Iran a cikin Syria a matsayin mai da martani akan ajiye ababen fashewa a bakin iyakar kasar da ke yankin tsaunin Golan a cewar Isra'ila kafar yada labaran gwamnatin Syria ta sana ta ambaci wata majiyar soja na cewa farmakin ta sama ya yi sanadiyar kisan sojoji uku tare da jikkata wadi ta kuma kira hare-haren su kana daga Isra'ila So masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, kuma editor mu ta yau sai Daniel F. Brown ya hada shirin, da kuma engineer mu na yanzu ni ce taku Binti Esther, nake muku fatan alheri ku kwana lafiya. Ma'assalam.